sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimakin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugabannin juyin mulki a kasar Niger na karshen matsin lamba ya zuwa jiya Asabar, jajibirin wa'adin da kungiyar ECOWAS ta baiwa sojojin da su ajiye mulki ko kuma su fuskanci yuwar amfani da karfin soja. Kasar Faransa da taiwa Niger mulkin kai, wadda sojojin juyin mulkin suka yanke hulɗa da ita bayan kwace iko a ranar 26 ga watan Yuli, ta ce za ta bada cikakken goyon baya ga dukkan matakin da kungiyar ECOWAS za ta ɗauka bayan karewar wa'adin a yau Lahadi. Ofishin ministan harkokin wajen kasar Faransa, Catherine Colonna, ya ce makoman Niger da zaman lafiyar yankin baki ɗaya na cikin haɗari bayan tattaunawa da ministan ta yi da Prime Minister Niger Uhumudu Muhammadu a birnin Paris. A hali da ake ciki kuma, yayin da wa'adin da kungiyar ECOWAS ta gindaya wa sojojin juyin mulkin Niger su maida zababbiyar gwamnati ke cika a yau Lahadi, hambararren Prime Minister Niger ya faɗa wa kamfanin dallacin labaran Reuters cewa ya yi imani za a iya warware juyin mulkin ta hanyar diplomasiya. Juyin mulkin sojan Niger da ke zama na bakwai a Afirka ta yamma da Afirka ta tsakiya cikin shekaru uku ya addabi yankin yammacin Sahel, mai fama da tsananin talauci a duniya kuma mai muhimmanci ga manyan ƙasashe. Shugabannin hukumomin tsaro a ƙasashen ECOWAS sun shirya dabarun soja idan shugabannin juyin mulkin ba su maida zababben shugaban ƙasa Muhammad Bazoum akan mulki ba, wanda a halin yanzu yake tsare a hannun sojojin a gidansa da ke birnin Yamai ya zuwa yau Lahadi. Alƙawarin da shugabannin sojin suka ɗauka ya tayar da hankali a yankin da daman can yake fama da munanan hare-haren masu ikirarin kishin Islama, wanda ya sanadin mutuwar dubban mutane tare da tilastawa miliyoyin mutane suka tsire daga gidajensu. Hare-haren da Rasha ta kai ta saba sun afkawa cibiyar bada jini a garin Kupiansk a gabashin yankin Kharkiv da yammacin jiya Asabar. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a shafin Telegram cewa mutane sun mutu kana wasu kuma sun jikata. Garin Kupiansk ya kasance dandalin harkokin jiragen ƙasa mai tazaran mil 10 a gabansa. Zelensky ya ce ma'aikatan ceto sun kashe wuta da ta tashi a wurin, kana ya kwatanta halin da babban laifin yaƙi. Sai dai bai bayyana adadin mutane da suka mutu ko suka jikata ba. Rasha ta musanta auna fararen hula bisa ganganci a baki ɗayan mamayar da ta kai wa Ukraine, wanda ya kashe dubban mutane, ya yi sanadiyyar tserewar miliyoyi daga gidajensu kana ya lalata birane. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata babbar kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta yi kira ga Amurka da Majalisar Ɗinkin Duniya da su kaka bata kunkumi akan waɗanda ke da alhakin aikata ta'asa a yankin Darfur mai fama da rikici a ƙasar Sudan, inda shaidu ke nuna munanan hare-hare na ƙaruwa. Ƙasar ta Arewa maso gabashin Afirka ta fada cikin rikici ne a watan Afrilu, lokacin da tankiyan tsawon watanni tsakanin sojin ƙasar a jagorancin Abdel Fattah Burhan da rundunar sa-kai ta RSF a jagorancin Mohamed Hamdan Dagalo ta rikide zuwa tashin hankali a babban birnin ƙasar da wasu wurare. A yankin Darfur da ke yammacin ƙasar da aka yi kisan kare dangi a farkon shekarun 2000. Rikicin na yanzu ya koma yakin basasa, inda rundunar RSF da wasu kungiyoyin mayakan Larabawa suke auna juna a cikin unguwanni, a cewar jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya. A ta sanarwar jarida, kungiyar Human Rights Watch ta ce ya kamata Washington ta azata kunkumi domin tabbatar da ganin kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya daga ƙarshe ta kare fararen hula kana ta gurfanar da waɗanda suka shirya zaluncin. Amurka dai ta shirya ɗaukar ragaban shugabancin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙarshen wannan wata.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
shirin BOA Hausa. Kasuwa akai miki dole, kasuwa
to ma saurare assalamu alaikum barkanku da sake saduwa a wani sabon shiri na kasuwa akai maki dole daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC to har ila yau wannan mako ma mun kai ziyara a cikin birnin Makka wata unguwa da ake kira Shahar Mansur a bangaren yan turmi mun duba yadda wata sana'a ke gudana a wannan guri sana'a ita ce ta sassaka wanda yake abun akwai ban sha'awa da kuma ban al'ajabi ganin yadda ake wannan sana'a a nan birnin Makka amma ina tare da masu gudanar da wannan sana'a ga kuma ɗaya daga cikin su zai fara gabatar mun da kanshi mai gida suna
Abdulhamid Isahak
to yi man bayani wannan sana'a ta ku ga sassaka dai kuna yi ga wani ne yana sassaka wani abu dogo ga kuma wasu abunan kamar kwame-kwame dai ga sunan dai yi mana karin bayani
wannan muciya ce yake sassaka ta tuka abinci kamar alhazai in sun zo suna saye suna mata ko maza haka suna yin abinci ana tuka da shi wannan kuma da kake gani shi kuma buttani ne gidan zuma shi ne in mun yi kuma Laraba suna zuwa suna saya gwargwado da abin sara nama duka muna yi yayiwa
to amma kaman shi wannan abu wannan gidan zuma din nan farashin shi zai kai nawa
wallahi to shi ka san ba abu bane irin kamar cikin kasuwa haka kayyade wanga abu kaza yaya wani yana iya zuwa 100 wani yana iya zuwa 80 wani yana iya zuwa har 150 riyal 100 shine 100 kuma wanda nace riyal 150 150 nan shine riyal 150
shine riyal 150 shine wancan babban da ka nuna mun da
la wancan ba shi bane wannan dai
to kaman suwa suka fi zuwa sai dan gashi tunda na shigo nan wannan yanki naku ban ga wani yazo sai ba suwa yake zuwa sai
wallahi nan dai Laraba ne kawai suke sayan wannan
Laraba wannan nan Makka ko ko
dai ba inda ba sa zuwa daga Madina daga gehukan Riyadh da Abha haka sune suke zuwa su sayi wannan kayayyaki
kamar shi wannan abu kace zuma ake kamawa da shi duk aikin zuma suke yi da shi
duka aikin zuma suke yi da shi akwai masu san gajere kamar dani hudu haka akwai masu san dani biyar kamar a ce shibir haka wasu suna son shibir biyar wasu kuma dani hudu haka wasu kamar bangaren yan Madina dai gajere suke so
kamar Lamid kada dai kana wannan kasuwanci ana
wallahi to ni ko da nazo na iske wasu suna yi anan dai mu daga baya muka zo amma mun tarar da wanda suke wasu ma duk Allah ya amshi dan su sun je gida sun rasu wasu kuma anan
ka kai shekara nawa kenan yanzu
to yanzu ni zan kai kaman shekara 10
kana wannan sana'a anan kuma anan kake zauna
ko da nazo ba ni da wata sana'a sai wannan ta sassaka insha Allah
ba laifi ana samu ana rufin asiri
alhamdulillah da mu nan da muke nan da na gida alhamdulillah dai ya gurgudu muna samu
can gida wace kasa kake Nigeria ko Niger
a Niger nake dan jihar Tawani ne muna cikin rikon Buza daga Buza muna gabas da Buza tsakanin mu da Buza kaman da kafa lokacin da ake taya da kafa awa hudu ne sunan garin mu ana kiran karangiya
kamar shi wannan itace da ina kuke samu shi haka da kuke wannan sassaka da shi
wallahi ana kawo muna daga Jidda ana kawowa daga nan cikin Makka kamar mutun yanzu kamar wannan wurin da muke kaga ai yana da itatuna ko to in mai shi ya tashi zai yi gina yace bai san itacen ciki sai a kaso a kawo muna sai mu saya haka ne
wato ku ba taba rauni hanya kuke samu
la sai muke da kuɗi a kawo muna mu saye insha Allah sai kuma muna da munshar na karaba na yankan itaci to kamar in mutun yazo yace yana da itaci yana so a yanke mai su muna zuwa wani yace sai ka bashi kudi wani kuma kawai yace bai ba ku komi ku yanke ku kwashi ku doki abin da kuke so haka ne muke
ga wani bawan Allah nan shi yana mata aikin mako kallon mu bai ranka yadda assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
suna da kuma
Ma'az Musa Abubakar yankiya auta
kuma daga Najeriya ne ko
Niger ne
to me zaka ce gashi nan kana ta sassaka itaci kana muciya ne da tuka to kake
muciya ce nake da tuka to irin tuwannan na alhazai sun zaka nan wanda irin babbar tukunyan nan wanda ma har maza suna tuka to a gare ta to ita ce nake wannan iyo insha Allah iyo
to yanzu kamar ita wannan da kake sassaka kamar nawa zaka iya sayar da ita
ito kamar kudin nan ne Saudiya za ta kai kamar riyal 50 ya ne misali riyal 40 do ana saida iya
to ya sha nan kasuwancin ba matsala lahiya lau
wallahi mu dai alhamdulillah nan lafiya kalau ne mun ci mun sha kuma Allah kariya tsare tunda mun ka zakatun iyayenmu na gaban mu da mun ka suke ba dai iyayenmu wanda dai suka bude wurin muna nan muna aiki kuma muna ci muna sha alhamdulillah
yana kai ka rade kana wannan sana'a
to ina ganin dai alhamdulillah zan kai kusan 30 nan ne
anan maka
insha Allah
saboda sana'a sai ta saka
wallahi ban da wani aiki sai wannan inda kace kana da wata sana'a ba da ni ba ba aiki na ne wannan dai shine aiki na idan gidan Balarabe zai yi gina akwai shadara ce gidan shi za a kashe sai mu zo yace mu kashe mu doka ko mu kashe shi biya mu doke ganyen duka mu kai gumama wanda muke so mu dauka haka ne muke yi insha Allah shine aikin mu
yanzu suwa ga batun sayan nan na gani tunda na shigo nan banga an zo an saye ba ya kuke cinikin ne
Laraba ne suke sai kuma kasan shi lokacin zo mashi na da lokacin ruwa in ana ruwan sama eh to sannan an hisa yan shi eh shi yan ana ruwan sama sannan kasan zuma hisa ka hin zuma to sannan na lokaci ake sai yanzu mun shiga lokacin zafi amma duk da haka nan kasa ita kaso alhamdulillah ana ci ana sha ba za a rasa a ce ai wata guda ba zo an saya ba eh akwai masu sai kimiya akwai masu sai lihabba daya haka biyu uku akwai kuma lokacin ruwa
kimiya masu sai da yawa
eh kimiya masu sai da yawa 10-20 haka ana zakwa ana sai amma kuma yanzu lokaci na ya canza na ruwa ba ruwa yanzu amma lokacin ruwa yi ana samu alhamdulillah eh alhamdulillah
kananan turaman da na gani nan ku ne kuke sassaka
eh duka nan ake sassaka su duka turaman nan duk abin da ka gani nan ne nan ne ake shi ba wanda ake kawo daga barra
malama azu me dadin ita wannan sana'a
wallahi mu dadin mu dai saboda ba za mu je mu duki na wani ba kuma ba za mu je mu saci na wani ba iyakan mu wannan dai halal din mu na muke nema kuma Allah sai kaga hannunmu iyo halal din mu ne muke nema iyo insha Allah
kun taba fuskanta wani matsala haka
ai ka san shi na Saudiya gari ne wanda daban ne da duk duniya muna so fuskantar matsaliya baladiya ko tunkasa ake ci
jama'an tsaro kenan
baladiya eh masu kula da baki eh suna zakwa dai kuma ka san shi saboda shi wannan sana'a su ne muke ma ita ba wani ba mu kanta barra ba akan ta kasashen waje nan ne duk cikin Saudiya kenta mu wannan ita wannan aiki don na muka koyo shi mu akatarin me da ni da wannan dan ban san mani ko inda ake turmi na daka ban sani ba sai na amma kuma yanzu alhamdulillah duka mun iya komai eh alhamdulillah shine kada eh bas babu wata matsala insha Allah eh alhamdulillah mun gode zaman mu nan Saudiya wallahi alhamdu iya
ya wato daga bisani kuma mun samu daya daga cikin malam
suna Abdullahi Adam
na'am Abdullahi Adam nan kai ma kana cikin wannan kasuwa ta sassaka turami
ba shakka nan wanda assasa ta tsohona ne shine ainihin gurin
wai ainihin wanda
ya assasa wannan gurin tsohona ne da kuma Allah ya mishi jikawa ni kuma nake a gurin
na'am yanzu kaman kusan kai ne shugaba a nan
yawwa ni ne shugaba za haliya a nan gurin dai
to yi mana karin haske menene sirrin ita wannan kasuwanci da kuke ana ga dai manyan itatuwan nan imin bayani
wannan kaso wannan manyan itatuwan nan kamar wadancan da ya gani ina gani ya gwada ya nuna maka wanda suke a fuje yawa
wadancan kamar nami ne
wai ba maka bayani su ba to wadancan su kuma ana ce musu a larabci ana ce musu ma'asara kamar injin ne na nukon ridi
kamar
wanda ake markada mai ana yin shi ai mishi haka ta da shi tsaye kamar haka akwai wanda za a yi za a ebe shi a meter 1 da santi 50 ka gane ko akwai wanda za a duka meter 2 tsawon shi wanda ake duka meter 2 shine ake kafa a ƙasa dan an kafa shi ƙasa to shine ana sa sai ai mishi dakin asminti ka gane ko an ka mishi dakin haka kenan wanda raƙumi zai zanki aiki yana kewayawa yana zaga ana ta caman kenan
na'am to shi kaman kudin shi zai kai nawa shi babban sa
eh to saboda Allah wancan dai kudin shi tagriban zai kai kama jika 6 7 real 100 real 100 ai fan 10 ne ko
na'am
yawa to shi kuma wannan zai eh amma jika 6
na'am
to jika 6 ina ganin za su yi kaman miliyan naira
ne miliyan ɗaya na Najeriya
kenan
na'am
sun ma ba za su kai haka din ba
mata wancan guda ɗaya kenan
na'am
kuma su larabawan su suke zuwa su sai
suke zuwa larabawan su saya
kamar daga ƙauyukan Makka
kenan kamar da ƙauyukan duka manatigin Makka nan ƴan Makka suna saya akwai ƴan Riyadh ƴan Dammam ƴan Tabuk ƴan RR ƴan Najran ka gane ko ƴan Madina ka gane ko Baha kai duka dai sassai na
nan
kasan mamlaka duka gaba daya dan nan ne muke yin shi ainihi duka nan ne ake yin shi duka manatugin nan duka kasashen da kaji na zana maka to nan ne ake yin dan turmi nan ne za ka dan turmi an fita da shi
wato kunan kamar wata masana'anta ce ta
wannan dan saboda ni kaina ina turan ma madatsi kamar irin wannan nasara nama sun gwada maka ma dan kewaye haka ko
dan kewaye
wato ni nake tura shi daga nan ina cika mota in tura shi a binnin Riyadh aje a sayar can guda akwai masu sare jajayen ne kuma su ma za a tura musu can din to kaji sana'ar mana
kenan mun da ji dadin wannan sana'a kamar wani kalubale ko kuma matsaloli kuke fuskanta ita wannan
to shi ka san ko kasashen mu akwai doka wadda take hana yanka ice ka gane ko to ana samu wannan matsalolin amma da yake mu yanka ice nan din na dai sai mun samu izini ga baladiya ice kamar wanda kai yana cikin gidanka ko kuma ta gona taka kana so ka gyara ta zaka yi wani aiki ko kuma wani gida akwai itatuwa kana so ka yanke su zaka yi wannan bini to ana kiran mu mu zo mu mun ka san hanyar zamu mu yanke shi ka gane ko in muka yanke shi muna iya karbar kudi daga gare shi mai gidan jinga ce zamu yi mu kwashe komai da komai muna iya karbar kudi wani kuma yana cewa ku kwashe ku yanke kai ku doki itatuwa
to duk ga mutun da na shigo nan banga ko da yake ga wasu larabawa can yara sun shigo ban sani ba ko wani abu za su yi amma tun da na shigo nan banga wani yazo ya saye ba ku cinikin ku dama haka yake yana da lokaci ne ba kullun ake zuwa a saye ba
kullun ana zuwa a saya abin da yasa yanzu ka san lokacin haji badawa can ɗan kasar nan suna harkoki na dawaina da baki kuma bayan haka kasan suna koma wajen bangaren dabbobi na layya da sauransu dan kasan makiyaya ne su ma
to mun gode kware to jama'a masu saurari abinda ya samu kenan a cikin shirin na wannan mako kamar yadda kuka ji tun farkon shimfida shirin ya zo maku daga nan kasuwar yan turmi dake birnin Makka kuma a madadin waɗanda suka bada gudunmuwa musamman yan uwa abokan aiki dake birnin Washington DC da Maryam Dauda dake kula da shirin ni Mustafa Nasiru ba tare nake cewa sai wani lokaci
kasuwa a kasashe ya take kasuwa a kasar mu
kasuwa akai miki jiya
ya ta amene ka ga mu shirin biki ko mana gairo
kasuwa akai miki jiya
masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi
jama'a barkanku da warhaka sunana Pastor Yohana YD Buru ina aiki Ecclesia a Christ Evangelical and Life Intervention Fellowship na cikin garin Kaduna ina shugabantar kungiyar farfadar zaman lafiya da sasanta tsakanin musulmai kristoci da sauran bambanta addini a Nigeria a karkashin Peace Revival and Reconciliation Foundation of Nigeria ina kuma wakilta majalisar dinkin duniya kan kariyanci bil'adama a karkashin Human Rights Agency jama'a bar mu doka karatu a littafin Zabura sura 89 aya 14 a gaskiya da adalci aka kafa mulkinka akwai kauna da aminci a dukkan abin da kake yi Allah shi albarkacin maganar sa ya ƴan wana ƴan Najeriya da musulmai da kristoci sarama wanta addinai gaskiya da adalci ne aka kafa mulkin Allah Ubangiji in kuwa da gaskiya ne ake aka kafa mulkin Ubangiji cikin adalci da gaskiya to dole zo wanda aka ba su daman mulkan jama'a ko shugabantan jama'a su yi gaskiya da adalci domin mulkin Allah da kursi sa an kafa ta akan gaskiya mulki ko shugabanci da Allah ya baya mutane domin a yi sa cikin gaskiya da adalci ne in ko akwai gaskiya da adalci a kowane nau'in mulki da ake a Najeriya ko ina ake a duniya to akwai zaman lafiya akwai fahimtar juna akwai cin gaba akwai kauna akwai yarda akwai rikon amana fitintinu da rigingimu kashe-kashe babu gaire babu dalili ba za su faru ba amma domin wannan aka doki amana shugabanci a kasa mu aka ba su bai so yin mulki a cikin gaskiya da kuma adalci domin da haka dole a samu irin wannan abubuwan da ke faruwa a kasar mu a Najeriya baikin haka a cikin kowanne zuciyan wanda ke mulki cikin gaskiya da adalci akwai kauna da aminci a duk abin da ake yi to matuka ba a samu shugaba da ke kaunan talakawa ba wanda yake shugabanci ko ko akwai aminci tsakanin talakawa da shugaba ba to baya mulki cikin gaskiya da adalci domin da haka ina kira ga ƴan wana ƴan Najeriya da duk mabiya a kowanne suke a duniya ko musulmai ko kristoci ko yahuda ko kuma wanda addini mu ji tsoron Allah mu yi mulki cikin gaskiya da adalci ta wurin kauna da aminci mulkin mu zai nasara dan da haka ina roƙon Allah cikin ikon sa ya ba mu fahimta da shugabanni da talaka da wanda yake shugabanci ayi komai cikin gaskiya da adalci cikin kauna da kuma aminci shine mulkin da Ubangiji da kuma shugabanci da Ubangiji ya kauna ke so Allah shi ba mu zaman lafiya Najeriya da fahimtar juna Allah shi ba mu nasara a kowane duhi Allah shi kama na zaman lafiya Najeriya nagode
Madalla Yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan cutar anthrax. Kimanin sati uku da suka gabata an samu bullar wannan cuta da ake kira anthrax a jihar Niger da ke arewa ta tsakiya a Najeriya. Duk da cewa hukumomin lafiya a kasar sun dauki mataki na yin bincike kan mutumin da aka samu da cutar don daukar matakan dakile yaduwarta. Dalilin haka ne yasa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako yaga ya dace yayi magana akan cutar domin wayarwa, faɗakarwa game da ilmantar da al'umma game da cutar ta anthrax da ake samunta a dabbobi don ɗaukar matakan kariya. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Hawwa Abdullahi da ke aiki a cibiyar nazarin kimiyyar ibtila'i da matakan kariya ta Najeriya, kuma shugabar makarantar kimiyyar lafiya ta Dimsi da ke babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda ta fara mana cikakken bayani akan cutar ta anthrax. Likita gareki.
Ita anthrax wata cuta ce mai tsanani wanda kwayoyin cutar nan ta bacteria ke haifar da ita, kuma yawanci ana samun kwayoyin cutar ne a cikin ƙasa, kuma cutar ta fi kama dabbobi da na gida da na daji. Kuma alamomin cutar ta anthrax ya danganta ne da yanda ta shiga jikin bil'adama. Cutar anthrax zai iya bayyana ne kwana ɗaya bayan kamuwa da ita har zuwa wata ɗaya, ya danganta da yanayin ƙarfin garkuwan jikin shi ko ita wanda ta kamu da shi. Alamomin su kuwa su ne kamar mura, zazzabi, zafin jiki, ciwon kirji, numfashi sama-sama, jiri, amai, ciwon kai da zafin jiki.
To likita, mun fahimci cewa anthrax cuta ce da ake samunta a dabbobi. Shin wasu irin dabbobi ne ke dauke da wannan cuta, kuma ta yaya mutum ke cin karo da ita?
Bincike ta nuna ana samun wannan cutar ne daga jikin dabbobi, duka dai da dabbobin da suke tare da mu a gida da kuma wanda suke can daji ma, duka ana iya samun wannan cutar a tattare da su.
To kamar tsawon wani lokaci cutar anthrax ke dauka a jikin dan adam kafin ta bayyana?
To bayanan cutar anthrax a jikin bil'adama dai ya danganta ne da ƙarfin garkuwar jikin shi wannan wanda ya kamu da wannan cutar, ko kuma ita wannan wacce ta kamu da wannan cutar. Domin a zahiri garkuwan jiki ya fi juna ƙarfi. Wani da ya kamu yau kafin gobe alamomin za su bayyana. Wani ko zai rike shi sati ɗaya, sati biyu, alamomin ba su bayyana ba, yana yawon shi lafiyan shi lau saboda garkuwan jikin shi na da ƙarfi.
Kamar wasu irin illoli cutar ta anthrax ke haifarwa jikin ɗan adam?
Shi wannan cutar yana da illoli gaskiya, saboda na farko tukunnan yana yaki da garkuwar jiki, so da ya shige ka dama sai ya ji ya yaki garkuwan jikin ka ta inda zai fara saka maka kasala. To da kuma an ce mutum ya fara samun kasala, masala ya fara tsamuwa kenan. Daga kasalan nan zaka fara jin mura, zaka fara jin kaikayi a makogoranka, zaka fara fitar da kurareji, da kurarejin nan da kanka zaka yi ta jin kunyan shiga jama'a ma.
To likita, wasu abubuwa ne ake so mai fama da cutar ya kauracewa?
Abubuwan da ya kamata wanda ke fama da wannan cutar ya rinka kaurace mawa, na farko shine datti. Da farko mu kula da irin naman da muke ci, sannan kuma mu kula da tsaftata jikinmu, mu yawaita wanke hannuwanmu kullum, mu daina zama a gida mai datti, kuma mu kyautata inda muke aje bulanmu. Don wani zaka ga ga bula, ga murhu, ga abinci, ga yara an taso daga gurin wasan nan a jikin bulan nan, a haukan abincin nan a zauna a ci, ba za a kuɗi yaro ya wanke hannu ko ya kai uwa ba kai ba, kai uba ba kai ba, ya za a yi ma ka iya ce ma yaro ya yi. To gaskiya ya kamata ko ba ma fama ma da wannan cutar, ya kamata mu kula da tsafta.
Wasu irin hanyoyi ake bi don magance cutar anthrax?
Hanyoyin da za a iya bi wajen magance wannan cutar, na farko da ka fara ganin alamomi na rashin lafiya,
ba guduwa ya kamata ka yi ka je chemis ka sayi kwayoyi ka fara sha ba. Kamata ai ka ruga ka je asibiti kai ma likitoci bayani ga abubuwan da kake gani kuma kai baka saba ganin su ba, ga yanda kake ji kuma kai baka saba jin su ba. A wannan lokacin likita shi ya san wani irin gwaji ya kamata ya tura ka ka je ka yi, a kawo sakamakon wannan gwajin shi kuma sai ya rubuta maka maganin da ya kamata ka siya ka sha. Kuma da kai waɗannan abubuwan aka rubuta maka magungunan ka je ka siyo, sai a kula da ka'idojin yanda likita ya ce a sha. Insha Allah ba ma shi anthrax ɗin ba, kowane irin cuta ne, in ba na ƙaran kwana ba ne Allah zai sa a dace.
To likita, shin cutar anthrax na daga cikin cututtukan da ake iya warkewa bayan mutum ya sha fama da ita?
Sosai kuwa, ana warkewa kamar kowace irin cuta idan an tinkare ta da wuri. Da ka fara jin alamomi ka je asibiti an yi maka gwaji an gano ta an fara baka magunguna ka kula da yanda aka ce ka sha magungunan nan, in ba karan kwana ba ne zo ana warkewa. Ana warkewa cikin yardan Allah, amma ka cikin san mu mun yarda da komai in ya zo daidai da ajali dole za a tafi. Amma dai wannan cutan kam ana shan magani kuma ana warkewa.
To madalla, daga ƙarshe wace shawara zaki ba mu masu sauraron mu don kare kansu daga cin karo da cutar anthrax musamman yanzu da aka samu bullarta a Najeriya?
Daga ƙarshe shawara da zan ba masu sauraro na shine mu kula da tsafta, mu kula da me da me muke ci, saboda da yawa za a ga dabbobi ba a yanka su sai in suna da cuta. A ce wannan ba lafiya za a kama kai kasuwa a yanka, mu kuma sai mu zo mu siya. Mu je ma wasu matan ba sa girki ya nuna fi an dafa fi an sauke, ba haka ya kamata ba. A dafa nama ya dafu da kyau, in ya zama dole a ci naman kenan. A dafa ya dafu da kyau, at least wutan yana 100 degrees Celsius. Duk wani abun da ke cikin in Allah ya yarda wuta ya kashe shi. Sannan mu kula da yanda muke aje bolanmu, mu kula da ina muke saka hannuwanmu, sannan mu kula da wanke hannu. A dalilin haka ne yasa wannan Institute ta Disaster Management and Safety Science Nigeria ta yi collaborating da Dimtse International College of Health Sciences ta kawo mana wannan lectures ɗin, saboda a samu awareness game da wannan abun, a faɗakar da mutane, a wayar ma mutane da kai. That is because muna son kai ma idan ka fita ɗan abun da ka iya fahimta daga abun da muka karantar, kai ma ka sanar don wasu ma su ƙaru a jikinka, saboda a kiyaye yaɗuwar wannan cutar. Allah Ubangiji isa abun da muka ji mu yi amfani da shi, Allah isa mu dace.
To masha Allah, masu sauraron mu kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, inda muka tattauna akan cutar anthrax, kuma da fatan an ilmantu kuma an fadakantu da abubuwan da likita ta fada. To a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka danganin shirin ya zo muku, sai kuma Dr. Hawwa Abdullahi dake aiki a cibiyar nazarin kimiyyar ittila'i da matakan kariya ta Najeriya da muka kasance tare da ita a cikin shirin. Sai ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa rigakafi yafi magani, huta lafiya.
Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kama sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya hada da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka hada da Julie Gresham da ta da shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, auni lafiya.